يضلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، ‘yan uwa masu sauraronmu ta wannan kafa na wannan gidan radio, Radio Kausan, muna gabatar muku da gaisuwar musulunci, ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuma muna yi ma Allah godiya wanda ya sake ba mu wata dama domin dawowa a wannan rana ta Juma'a mai albarka, wacce ta dace da 15 ga watan hudu, watan Rabi'ul Thani, hijira 1438, wanda ya daidai da 13 ga watan 1 2017 miladiya. Don gabatar da wannan darasi namu mai albarka mai taken Ni Musulmi Ne, wanda muke gabatar da shi a kowane sati na ranar Juma'a daga karfe 10 zuwa karfe 11 na rana, tare da wannan littafi mai albarka A'lamus Sunnati al-Manshura li i'tiqadi al-Ta'ifati an-Najiyati al-Mansura, wallafar hamshakin malamin nan Hafiz ibn Ahmad al-Hakami. Littafin da aka gina shi akan tambaya da amsa, dan a sauƙaƙa fahimtar sa ga masu sauraro, wato malamai, musamman malamai na baya-bayan nan sun ɗauki salo na gina littattafai akan tambaya da amsa, saboda tambaya da kuma amsa yakan sa mutum ya fahimci abinda ake so ya fahimta cikin sauƙi. Da zaran an yi tambaya aka ce me hukuncin kaza, to mai sauraro zai natsu ya kuma miƙo hankalinsa don ya ji me hukuncin. To da zaran an faɗi hukuncin kuma sai ya ji ya fahimta kuma ya gamsu. To shi yasa wato da yawa daga cikin malamai suke gina littafansu akan tambaya da amsa don sauƙaƙa fahimta ga masu sauraro. Wanda wannan littafi yana karantar da mu ne manufofinmu na musulunci, abinda ake so musulmi ya kudurce a cikin zuciyarsa game da addininsa na musulunci. Wanda wannan kuma shi ne darasinmu na 6 a cikin wannan littafi. Muna roƙo ga Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci. Darasin ƙarshe idan ba a manta ba, muna nan dai cikin bayani akan abin da ya shafi maratibul Islam, matakai maratibul dini salasa, wato matakan addinin nan guda uku, wanda mun ɗauki matakin farko wanda shi ne al-Islam. Malam yana mana sharhi game da shi ƙarƙashin tambaya da amsa. A satin da ya gabata mun ɗauki, muna cikin wato ainihin matakin farko wanda shi ne al-Islam, wanda malam ya kasa mana shi ya ce yana da shika-shikai guda 5, wanda shi shiken farko shi ne shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, wanda wannan kalmomi guda 2, ko in ce wa'innan shahada guda 2, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, su ne malam yake mana fashin bakinsu, yake ba mu labarin matsayinsu, ko in ce ya ba mu labarin matsayinsu da kuma muhimmancinsu a addini, da kuma sharuɗan da ake so wanda zai faɗe su ya cika kamin su amfane shi, wanda mun gabatar da wannan a satin da ya gabata. Kuma bayanin duka mun yi shi ne game da kalmar shahada ta farko, wanda ita ce ashhadu an la ilaha illallah. To malam zai ci gaba ya ɗauko mana shahada ta biyu, wanda ita ce ashhadu anna muhammadan rasulullah. Sai ya tambaya kamar haka, kamar yadda ya saba, wadda ita ce tambaya ta 28, wanda mun ce muku littafin yana dauke da tambayoyi kusan 200 da wani abu. To yanzu muna kan tambaya ta 28, wadda malam ya ce ma dalilu shahadati anna muhammadar rasulullah. To me dalilin, me hujjar, wato shaida cewa ba abin shaida cewa lallai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne, manzo mana dan sako ne daga Allah. Menene abin da yake shaida haka? Menene abin da yake tabbata? To an samu dalilai daga Al-Qur'ani da Sunna da suke tabbatar da risalar manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda wajibi ne musulmi yayi shaida akan haka idan yana son ya zama cikakken musulmi. Dalili na farko, faɗin Allah ta'ala a cikin suratu Ali Imran aya ta 164, yace laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. A wannan ayar Allah yace laqad manna Allahu 'alal mu'minin, haqiqa Allah yayi kyauta, Allah yayi baiwa, Allah yayi babbar kyauta akan masu imani, ma'ana yayi ma mu'minai babbar kyauta. Wace kyauta ce wannan wadda Allah yake goranta ma mu'minai ita? Sai yace iz ba asafihim rasulan, a yayin da ya aiko ko ya aika wani manzo a cikin su, manzon daga cikin su, wato wanda sun san shi, sun san gaskiyar sa, sun san amanar sa, har ma suna kiransa as-sadiqul amin, wato sananne ne a wajen su, kuma an aiko musu shi dan za su fi saukin fahimtar sa. Domin in mala'ika aka aiko ba za su fahimce shi ba, in aljani aka aiko ba za su fahimce shi ba, dan tsoron shi za su ji. To sai aka aiko shi min anfusihim, ta yadda za su nutsu da shi su fahimci sakon da yazo da shi, kuma gashi sananne a wajen su, wajen rukun amana da gaskiya da cika alkawari da abubuwan da ya kama da haka. Allah ya ce wannan manzon yatlu alaihim ayatihi, yana karanta musu ayoyinsa, wato ayoyin Allah. Wa yuzakkihim, yana kuma tsarkake su daga datti na jahilci, daga datti na wato ainihin shirka, da abubuwa na sabo, da abubuwa na gargajiya waɗanda aka samu suna kai kafin zuwa musulunci, wanda yake sun ci karo da musulunci, sun ci karo da hankali. To yana tsarkake su daga wannan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma, kuma yana sanar da su littafi, ma'ana shine littafi shine alqur'ani, wal hikma malamai suka ce da fassarar littafin, wanda shine sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama, da take yin bayani, take tafsili game da alqur'ani, ita ce al hikma. Sai Allah ya ce wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin, alhadi can kafin zuwan wannan manzon sun kasance a cikin bata wanda yake bayyananne, amma zuwan wannan manzon yasa Allah ya cire su daga cikin bata, daga cikin duhu suka dawo cikin haske. To kaga a wannan ayar sai Allah ya ce iz ba asafihim rasulan, wannan ayar shaida ce cewa Allah ya aika manzo wanda shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu ta'ala, da kuma fadin Allah ta'ala a cikin suratul tauba aya ta 128, wanda Allah ta'ala ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah ta'ala ya ce laqad, wallahi haqiqa, wannan lamun din malaman suna kira ta lamun qasr, qad kin nan kuma yakan zo litta haqiqa, laqad lallai haqiqa ja'akum rasulun min anfusikum, wani manzo aka ambace shi nakira, aka ce rasulun da damomi guda biyu, wanda ake kiransa nakira litta'zim, wato saboda girmamawa da nuna girman matsayinsa da gurgudansa, aka ce laqad ja'akum rasulun, haqiqa wani irin manzo wanda yake da daraja ya zo muku, min anfusikum daga kawunan, azizun alaihi mai nauyi ne a kansa, wato yakan yi masa nauyi ya sa shi cikin damuwa, ma anittum duk abin da zai wahalar da ku, ba'ana ku al'ummansa duk abin da zai wahalar da ku. To wannan yake yi manzon Allah nauyi, yake yi masa tsanani, domin ba abin da ya dame shi irin al'ummansa. Shi yasa a ranar alkiyama kowa yana nafsi nafsi, shi kuma yana ummati ya rabbi, ummati ya rabbi sallallahu alaihi wasallam, kowa yana nafsi nafsi, ta kaina annabawa, kowa yana ta kaina nake, ta kaina nake. amma manzon rahama yana ummati ya rabbi ummati ya rabbi al'umma ta ya ubangiji na al'umma ta ya ubangiji na shi yasa Allah ta'ala ya ambace shi da wannan wato wannan sifa yace azizun alaihi ma anittum duk abin da zai wahalar da ku yakan yi masa nauyi yakan yi masa tsanani harisun alaikum kuma mai kwaɗayin alkhairi ne game da ku yana matukar kwaɗayin alkhairi game da ku mai kwaɗayin alkhairi ne kuma baya son abin da zai shafe ku na cuta Allah ya ce bil mu'minina kuma game da mu'minai ra'ufur rahim mai tausayi ne mai jinƙai manzon Allah ya fi tausayinka a matsayinka na mabiyinsa ko a matsayinka na al'ummansa ya fi tausayinka sama da yadda uwa take tausayin ɗanta sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ayar ita ma ta tabbatar da zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam a yayin da Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum wa qawluhu ta'ala da kuma fadin Allah ta'ala ayat da ta zo a cikin suratul munafiqun aya ta farko wanda Allah ta'ala ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wannan malai ya kawo wato wani bangare ne na aya idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah sai Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun Allah ta'ala ya ce wallahu ya'lam lalle Allah ya sani Allah ya san da innaka la rasulu lalle kai manzansa ne ma'ana Allah ya shaida ya tabbatar da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne akwai wata aya kuma can wanda malam bai kawo ta ba anan wanda take cewa Muhammadur rasulullah annabi Muhammadu manzan Allah ne kaga wannan shahada ta ashhadu anna Muhammadur rasulullah an same ta a cikin wa'innan ayoyi da kuma wasu hadisi daban-daban to idan mun fahimci shar'antuwar kalmar shahada ta biyu wadda ita ce ashhadu anna muhammadur rasulullah karkashin wa'annan ayoyi da muka jawo to sai malam yayi mana tambaya ta 29 wadda yace ma ma'ana shahadatu anna muhammadur rasulullah to me ma'anar shahadatu anna muhammadur rasulullah me ma'ananta me ma'anar na shaida lalle annabi muhammadu dan sakon Allah ne wannan kalmar me ma'ananta amsar مالي هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم هذا شيء التصديق الجازم قسكيا تككير قسكي قسكا تاوى أتواميك وتكاسا متككا إيماني من صميم القلب doran zuciyarka daga asalin zuciyarka ka samu imani tabbatacce almuwati li qawli lisan wanda wannan imanin ya dace da fadar halshi bi anna muhammadan cewa lalle annabi muhammad abduhu wa rasuluhu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne halshen kai ya fada zuciyanka ta yi imani ta yarda a lokacin da halshen kai yake fada halshen ya dace da gaskatawar zuciya cewa lalle annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne ila kafatin nasi zuwa ga gamagarin mutane gaba ɗayan su in sihim wa jinnihim aljannun su da mutanen su to dole ka yadda da haka kai imani da haka shi yasa malai kawo mana aya a matsayin hujja aya da ta zo cikin suratul ahzab aya ta 45 zuwa aya ta 46 inda Allah ta'ala ya ce شاهدا ومبشرا ونذيرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الله تعالى يقول إنا أرسلناك للي موني مك أيكيك شاهدا كنا مي شيدا وتو كنا مي شيدا أكن الأمة سورة الأمومي كنا يموت شيدا ومبشرا سنة مو أيكيك كنا مي بشارة معنا كنا مي البشر دا الجنة gawanda yibika gawanda yibiyayya ga addinin Allah wa naziran kuma kana mai gargadi gawanda ya kauce wa addinin Allah ya saba ma wato da'awarka wato ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa da'iyan ila Allah sannan mu ake ka a matsayin mai kira zuwa ga Allah bi iznihi da iznin Allah wa sirajan munira kuma kai wata fitila ce mai haskakawa kaga wa'annan ayoyin suna tabbatar mana da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya aiko shi kuma Allah ya aiko shi ga dukkanin duniya yana mai bushara yana mai gargadi yana mai kira da izinin Allah zuwa ga bayin Allah kuma shi wata fitila ce wadda take haskaka duniya. Sai ya ce fa yajibu tasdiquhu fi jami'i ma akhbara, to wannan sai ya wajabta maka ko ya wajabta cewa a gaskata shi sallallahu alaihi wasallam fi jami'i ma akhbara, a cikin dukkanin abin da ya bayar da labari. Fi jami'i ma akhbara bihi, a cikin dukkanin abin da manzo Allah ya bayar da labari, to dole ya zama wajibi ka gaskata. Idan har ka karyata shi kenan baka yi imani da shi ba, amma in ka yi imani da shi cewa aikakke ne daga Allah, yana gargadi, yana bushara, to kuma yana kira zuwa ga Allah, to dole ka gaskata dukkanin labarin da ya bayar. Min amba'i ma qad sabaq, cikin irin labarin abubuwan da suka wuce, wato abubuwan da suka faru a baya, wato manzo Allah ya bayar da labarin wasu abubuwa da suka faru a baya, kissoshi sun zo a cikin alqur'ani, wasu babu su zo a cikin alqur'ani ba, irin kissar mutumin da ya kashe mutum 100, wato manzo Allah ya ba mu labari ya kashe mutum 100 ba daya, sannan sai ya je yana neman tuba, ya je wajen wani ashe ba malami bane, mai kokarin ibada ne, ya tambaye shi na kashe mutum 100 ba daya, shin Allah zai karbi tuba na? Sai mutumin ya ce masa ta yaya zaka kashe mutum 100 ba daya sannan ka ce Allah ya karbi tubanka? Sai ya ce to ba matsala, bari mu ci gaba da aiki. Sai ma sai ya sare mu wannan mutumin kai, yanzu sai ya cika wato mutum na 100 da wannan, yanzu mutum 100 ya kashe. Sannan ya wuce gaba, sai aka nuna masa wani malami wanda ya san addini, da ya je ya tambaye shi sai ya ce wa zai sha makance tsakaninka da tuba? Ka je kai tuba mai kyau, Allah zai karbi tubanka, amma ka bar wannan gari ka koma wani gari, gari kaza inda can yawancin masu rayuwa a garin masu kokarin ibada ne, to a can zaka samu wato ainihin ta yanda zaka bauta ma Allah yanda ya kamata. Ya tafi sai Allah ya masa rasuwa akan hanya, da shine mala'iku suka zo, da mala'ikun rahama da mala'ikun azaba, kowa na cewa nashi ne. Shine sai Allah ya aika wani mala'ika, kamar da yazo a wata ruwaya cewa a auna a gani inda ya fito ya fi kusa, ko inda zai je ne ya fi kusa. In inda zai je ne ya fi kusa, mala'ikun rahama su dauka. In inda ya fito ne ya fi kusa, mala'ikun azaba su dauka. Da aka auna sai aka ga daidai iyakar tsakiyar garin da garin ne, Allah ya masa rasuwa. To amma sai wato ya fi yawa wajen garin da zai je, wato ya fi yawa, da aka auna gawar sai aka ga bangaren jikinsa ya fi yawa wancan bangaren, sai Allah ya ce to mala'ikun rahama su dauka. To kaga wannan kissa ce da manzo Allah ya bayar, da bata zo a cikin alqur'ani ba, kuma ba za ka karanta ta ba a cikin wasu littattafai can da ba. To irin wannan labarin da ire-iren su, wajibi ne mutum ya gaskata su a cikin zuciyarsa, kar ka dauke su a matsayin wani abu ne na almara ko tatsuniya, ka yarda cewa abu ne wanda tabbas haka abin yake kuma ya faru. Sannan kuma wa akhbari ma sayati, da irin labarun da manzon Allah ya bayar na abin da zai zo nan gaba, shi ma wajibi ne ka gaskata shi. Manzon Allah ya ba mu labarin wasu abubuwa za su faru, wanda wa'insun sun faru mun gani, wanda wannan yake nuna mu'jiza ta manzon Allah da kuma kasancewarsa wato lalle annabi ne daga Allah ana yi masa wahayi. In ba haka ba, kaga ba zai bayar da labarin wani abu zai faru ba kuma a ga ya faru. To kuma akwai abubuwan da ya bayar da labari wanda ba su faru ba har yanzu. Wasu abubuwan ma da ya bada labari sai dai kawai ka yi imani ka gaskata, kwakwalwarka ba za ta iya gano maka yaya abin yake ba. Misali irin abin da zai faru a cikin kabari, cewa in an sa ka cikin kabari akwai mala'iku biyu za su zo su tashe ka a cikin kabarin su yi maka tambayoyi da sauran ire-iren wannan. Idan mutum ya ce zai auna da hankalinsa sai ya ga shi kanka shi kabarin, mutumin da yake cikin idan ya ce ma zai tashi ba zai iya tashi ba tunda a matsayin ki, ko ta yaya kuma za a ce wasu mala'iku guda biyu sun shigo ciki har su yi masa tambayoyi? Kaga wannan in ka ce za ka auna da hankalinka abin zai fi ƙarfin hankalinka. To amma abin da ake bukata ta ɓangaren ka sallamawa, don rayuwar barzakhu ba irin rayuwar duniya ba ce, kamar rayuwar cikin ciki ce. Wato rayuwar cikin ciki da ka rayu a cikin ciki, ba ka ci ba ka sha, to kaga ai kuma gashi ka zo duniya kuma ka yarda, wata rayuwa ce daban. Yanzu da ka fito duniya kuma ka ci ka sha, kuma in ka mutu rayuwar barzakhu ita ma wata rayuwa ce wadda babu wanda ya san hakikaninta, sai ka gaskata abinda shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari, wanda shi ne ya san hakikanin abinda zai faru a can, tunda Allah ne yake masa wahayi yana bashi labari. To irin wa'innan labaran da abinda zai faru a ranar alkiyama duka ka gaskata, kar ka yi shakka game da ko ɗaya daga cikin ire-iren wa'innan labarai da manzo Allah ya bayar na abinda zai faru nan gaba, ka gaskata da zuciyarka. Wa fi ma ahalla min halalin wa harrama min haram, sannan mutum ya gaskata dukkan abinda manzo Allah ya halatta, ya ma ahalla min halal, abinda manzo Allah ya halatta na halal, wa harrama min haram, da abinda manzo Allah ya haramta na haram. Manzo Allah ya halatta wasu abubuwa na halal, wanda wato mu zaka samu a al'adan ka wannan abun kamar kai wani abu ne wanda ba za ka iya yin shi ba, amma ka yadda cewa halal ne. Misali, kamar yanzu yayanka in ya saki mace ko kaninka in ya saki mace, za ka iya aurenta a musulunci, wannan ya halatta. Yayanka in ya saki mace, wannan tabbas ne, ko kuma kanwarka, kaninka in ya saki mace, wannan a musulunci shari'a ta yadda ka aure ta, halal ne, ba haramun ba ne. To amma nan idan ka yi haka, mu a al'adar mu za ka ga shi kenan, kuma ka shiga wani rikicin duniya da sauransu, da sauran abubuwa na rabuwar kawuna da sauransu. To amma duk da ba mu iyawa, tunda mu al'adar mu tana kyamar wannan, ko kuma ba ta yadda da wannan ba, ko kuma in ka yi zai jawo wata mafsada, wata banna a cikin zamantakewa da sauransu tsakaninka da danginka, sai ka bari dan wannan. Amma kuma a zuciyanka ka yadda cewa halal ne, tunda manzon Allah ya halatta. To akwai ire-iren waɗannan sunana, ka yadda da duk wani abin da manzon Allah ya halatta na halal, wa harrama min haram, ka kuma ka yadda da dukkan wani abin da manzon Allah ya haramta na haram. Ko da kuka kana garin, to me dalilin da yasa za a haramta kaza, me illar kaza da za a haramta shi, ba dole bane sai ka gano illar. Abinda ake so ka yadda da shi, manzon Allah mai tausayin ka ne, Allah ma mai Allah mai tausayin ka ne, manzon sa yana tausayin ka. Duk abin da suka haramta maka, to abu ne wanda zai cutar da lafiyarka, ko ya cutar da tunaninka, ko ya cutar da kai a addininka, ko ya zubar maka da mutunci, ko ya tozarta dukiyarka, ko wani abu da ya kama da haka. Duk abin da ka ga Allah da manzansa sun haramta maka, to ko ka gano illar ko baka gano ba, lalle ka yarda cewa akwai illa karkashin wannan abu. Allah ba zai haramta maka abu haka kawai ba, sai dan wata hikima, wanda wannan hikimar abu ne wanda yake maslahar ka ne, kai maslahar rayuwarka ne, shi yasa aka haramta maka wannan abu. Komai dadin sa, to wajibi ne ka gaskata wannan, kuma wajibi ne ka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan abin da ya halatta na halal ko ya haramta na haram. wal imtisalu wal inqiyadu lima amara bihi, sannan mutum ya kwatanta ya jayu ga abin da manzon Allah ya umarni da shi. Duk abin da manzon Allah ya yi umarni, ko ka gano hikimar ko baka gano ba, ko ya yi maka dadi ko bai maka dadi ba, ko ya dace da al'adan gidanku ko bai dace ba, ko ya dace da al'adan garinka ko bai dace ba, ko ya dace da bukatunka ko bai dace ba, in dai har an ce wannan umarni ne na manzon Allah, to ya zama wajibi ka kwatanta wannan umarni iya iyawarka, sannan ka miƙa jayuwa ga wannan umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dole ka yi masa biyayya a cikin umarnin da ya bayar. Wal kaffu wal inha'u amma naha anhu, sannan ka hanu, ka kange kanka, ka kame kanka, ka kuma hanu daga abinda manzon Allah ya yi hani a kansa, ya yi hani game da shi, to ka hana kanka aikata wannan abu. Wannan yana daga cikin wajibin da yake kanka in har ka yarda da Muhammadur Rasulullah. Saba ma wannan abubuwa da muke lissafowa, gurgurdan yadda kake sabawa, gurgurdan yadda shahadar ka take rauni har ma ta zo ta warware in baka yi hankali ba. Malai ya ce wattiba'u shari'atihi, kuma wajibi ne ka yi biyayya ga shari'ansa, ma'ana ga shari'an da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita. Wajibi ne ka yi biyayya ga wannan shari'a, wannan tsari na shari'a dole ka bi shi, ba ƙari ba rage. Haka Allah ta'ala ya ce summa ja'alnaka ala shari'atin min al'amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Sannan sai muka tsora ka akan shari'a ta al'amarin addini, saboda ka bi wannan shari'a tiryan tiryan, kada ka bi soye-soyen zukatan waɗanda ba su da sani. To kaga wannan ayar tana tabbatar da cewa ita shari'a abin bi ce, ba a ƙarawa ta, ba a ragewa, sai ba abin da ka kasa yi a matsayin ka na ɗan adam. Akwai abubuwan da shari'a ta hukunta ba za ka iya yi ba, misali zakka, Allah ya shar'anta zakka kuma wajibi ce, amma kai baka da halin yin zakka, kaga wannan ba za a kama ka da wannan laifin ba. Amma duk abin da kake iya yi na shari'a shi ake so ka yi, ba a yadda ka kawo wani abu ba wanda bai zo a shari'a ba ka ce za ka yi aiki da shi a matsayin ibada, wannan ba a yadda da wannan ba. Waltizamu sunnatihi, da kuma lazimtar sunnarsa. Idan aka ce sunna, ita ce hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu a kai, hanyar da ya rayu a kanta ta fuskar ibada, hanyar da ya rayu a kanta ta fuskar mu'amala da ɗabi'u da halaye da abubuwa irin waɗannan, da ya zama ka lazimci irin waɗannan sunnonin. yanzu mun sallar da kake yi irin ta annabi ce kamar da yake sallu kama ra'aytumuni usalli aikin hajjin ka irin na annabi ne kamar da yake khuzu anni manasikakum zikirin ka irin na annabi ne salatin ka irin na annabi ne addu'o'in ka irin na annabi ne duk wasu abubuwa na ibadun ka yanzu suna sun dace da sunna ta sa sun dace da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam fi sirri wal jahri a asircanka a boyanka haka kuma a bayyananka ma'arrida bima qadahu wat taslimu lahu tare da yarda da dukkan abin da manzo Allah ya hukunta shi da kuma sallamawa da mika wuya akan duk abin da manzo Allah ya zo da shi Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah ya ce fala wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka la yu'minuna ba za su taba yin imani ba hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum har sai idan sun san ya ka zabo kai ne mai hukunci kai ne alkali a cikin duk abin da ya shiga tsakanin su na sabani su mai da kai kai ne mai hukunci a tsakanin su a lokacin da manzo Allah yake raye kenan a lokacin da baya raye kuma a yanzu misali da baya raye Allah ya ce fa in tanazatu fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul idan kuka yi jayayya akan wani al'amari to kuma yadda shi zuwa ga Allah da manzansa ma'ana zuwa ga alqur'ani da kuma sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam a samu haka manzo Allah ya karantar haka manzo Allah ya yi to idan an tabbatar da wannan cewa lalle wannan abin da kake jayayya akan shi manzo Allah ba haka yace ba shikenan sai ka yarda in ka aka bincika aka ga wannan abin da kake jayayya da kan shi haka manzo Allah yace shikenan kuma ka samu kwarin gwiwa ka samu tabbaci shine Allah ta'ala yace ba za su yi imani ba hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum har sai sun mayar da kai manzo Allah kai ne mai hukunci a tsakanin su thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita sannan kuma idan aka zartar da hukuncin aka ce to ga abinda manzon Allah ya ce to karka ji wani kunci a rayuwarka koda ko abinda aka samu daga manzon Allah nan ya saba ma abinda kake kai to kada ka ji wani kunci ko damuwa a ranka thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita jin wannan kuncin a ranka zai iya lalata maka aikinka dan Allah cewa yi zalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malu abinda yasa su sun kyamace abinda Allah ya saukar ne Allah ya saukar da hukunci sai wannan hukuncin suka kyamace shi wannan sai ya rusa musu aikin su shi yasa anan Allah ya ta sharadin summa la yajiduna fi anfusihim harajan lalle karka ji wani kunci a ranka a lokacin da aka ce ga hukunci daga Allah da manzansa in kaga ya saba mara'ayinka karka ji wata damuwa kawai abinda ake bukata gare ka wa yusallimu taslima sai ka mika wuya mikawa ga dokar Allah da manzansa انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا sane kadai fadar masu imani cikakkun masu imani idan aka kira su zuwa ga Allah da manzansa aka ce ga maganar manzon Allah اذا دعوا الى الله ورسوله الى الله ورسوله ان يقولوا abinda suke fada shine sami'na wa ata'na mun ji kuma mun yi da'a mun bi ba sa jin wani damuwa a ransu kuma ba sa samun wani zabi na ra'ayin kansu kamar da Allah ta'ala ya ce wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim baya yiwa ga mu'mini namiji ko mace ko wane ne shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ma kana lil mu'minin ma din nan nafiya ce sannan kuma mu'minin yazo nakira malaman lugha suna cewa an nakiratu fi siyaqin nafi tafid al umum idan nakira tazo a siyaki na nafi to tana nufin kowa da kowa da aka ce wa ma kaga nan siyaki ne na korewa bayyuwa baya kasancewa lil mu'minin ga mu'mini kowa ne ne namiji da mace idza qada Allahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzansa suka hukunta wani al'amari an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim asabu sununa da wani zabi na ra'ayin kansu mai imani baya haka da zaran an zartar da hukunci aka ce ga maganar Allah da manzansa sai ka ji kai zuciyanka tana da wani zabi sabanin wannan to kai ba mai imani bane insha Allah subhanahu wataala da nasu wannan ayar shi yasa anan ma da yake cewa wa ma'arrida bima qadahu wa taslimu lahu dole ka sallama ka mika wuya ga dukkan umurnin da manzon Allah ya bayar ma da yake wa anna ta'atuhu hiya ta'atullah kuma ka yarda kai imani cewa da'a ga manzon Allah ita ce da'a ga Allah idan kai ma Allah manzon Allah da'a to Allah kai ma da'a kamar da Allah ta'ala ya ce man yuti ar-rasul faqad ata Allah, duk wanda ya biyayya ga manzo to hakika Allah ya wada. Haka kuma ya ce wa ma'siyatahu ma'siyatullah, saba wa manzon Allah to saba ma Allah ne. Idan ka saba ma umarnin manzon Allah kar kai tsammanin manzon Allah ka saba, a mahalicinka ka saba, dan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake isar da mai isar da sako ne kawai. Shi yasa malam Allah yace li annahu muballighun anillahi wa rasulihi, muballighun li annahu muballighun anillahi risalatahu ko risalatahu, domin shi manzon Allah mai isarwa ne daga Allah, mai isar da sako ne daga Allah, shi kawai aikin sa shine isar da sako. Duk abin da ya faɗa Allah ne ya umurce shi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, baya faɗar magana ta sarrai, duk abin da ya faɗa wahayi ne daga Allah. Shi yasa in ka saba masa to Allah ka saba. Sannan malai yace walam yatawaffahu Allah hatta akmala bihi din, sannan Allah bai amshi rayuwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam har sai da ya cika addinin sa da shi. Ma'ana manzo Allah bai bar wani abu ba a bayansa da wani zai zo da shi a yanzu a matsayin addini, sai da manzo Allah ya cika addininsa cip sannan ya bar duniya. Idan aka ce addinin kuma ya cika, ba buƙatar wani ƙari kuma da zai zo daga baya, tunda ya riga ya cika. Kamar inda na taba buga wani misali, ina ga ko anan ne ko a wani wuri, cewa kamar kwano ne ka cika shi da ruwa, ka dauko kwano sai ka cika shi da ruwa, sai aka ce ya cika, kuma tabbas ya cika, to sai ka ciko wani moda kuma kana son ka sake zubawa a cikin wannan kwanon da yake ya riga ya cika, to in ka zuba ruwan kaga ba za su tsaya ba, zubewa za su yi. To haka shine misalin addini, Allah ya riga ya ce addinin ya cika. To idan ka ce zaka dauko wani sabon kalma ka sa, ko wata sabuwar ibada, ko wani sabon addini salati, ko wani kome wanda yake baya ciki a da, idan ka dauko shi kace zaka sa shi, to ba zai shiga ba. Kamar misalin kwanan da ya cika da ruwa, ka ciko wani moda kace zaka zuba, ba za su shiga ba. To haka shi ma wannan abin da ka kara, komai kyansa ba zai shiga ba. Shi yasa manzo Allah ya ce man ahdasa fi abna hadha ma laysa minhu fa huwa radd, duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin wannan al'amari namu na addini wanda baya ciki, yace zai kara, ya kirkiro yace zai kara, fa huwa radd, to shi an mayar masa da shi ba za a karba ba. Imam Malik ibn Anas yace ai la maqbulun, ai ba za a karba masa wannan abin da yazo da shi ba, komai ne komai kyansa. Allah ta'ala yace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, ayau na cikan ka muku addinin ku gare ku, na kuma cikan ka muku ni'imata ta addinin musulunci, na kuma yardan muku da musuluncin ya zama shine addinin ku. Wannan ayar ta tabbatar da cewa addini da Allah ya aika manzo Allah da shi ya riga ya cika. Shi yasa anan malam yace hatta wa lam yatawaffahu Allah hatta akmala bihi din, Allah bai karbe shi ba har sai da ya cika addini da shi, bai rage wani abu ba lantana daga baya kuma kai ka tsaya ka natsu ka ci gyaran manzon Allah, ka ce a to ai ga wani abu manzon ya kamata a ce manzon Allah ya kawo shi, to bai kawo shi ba, to kamar cin gyara ne kake yi na shi. Shi yasa wasu daga cikin malaman magabata suke cewa duk wanda ya kirkiro wani sabon abu ya shigo da shi cikin addini, to kamar yana buga cewa, kamar yana riya cewa ya ci gyaran manzon Allah ne, kamar ya ci gyaran manzon Allah, ko kuma yana ganin manzon Allah kamar yayi yaudara ne bai isar da sakonsa ba. Imam Shafi'i ne yake cewa man ibtada bid'atan, ko Imam Malik ne yace man ibtada bid'atan fara'aha hasana faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risala, duk wanda ya kirkiri wani fararren abu a cikin addini ya shigo da shi, duk wanda ya kirkiri wani abu ya shigo da shi a cikin addini kuma fara'aha hasana, har ma yana ganin cewa wannan abun mai kyau ne, dan me za a ce mai kyau ne, to faqad za'ama anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risala, kamar ya buga gaba ne cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yaudara wajen isar da sako, ga wani abu ya boye bai kawo muku ba, sai ni gashi yanzu na kawo muku, kamar haka kake riyawa, kamar haka kake fada. Shi yasa malamai suke cewa duk wanda zai kirkiro wani abu to zai samu kansa ne a dayan abubuwa guda uku. Abu na farko, ko da yace wannan abin da ya kirkiro yafi na manzon Allah, idan kace abin da ka kirkiro yafi na manzon Allah shikenan ka kafirta, ko kuma kace daidai yake da na manzon Allah, eh ka yarda ba manzon Allah ya zo da shi ba, amma duka dai ne daidai wa daida suke. Shi ma dinnan malamai sun tabbatar duk wanda ya daidaita abin da shi ya kirkira da abin da manzon Allah ya zo da shi, shi ma a wannan ya kafirta. Na uku shine wanda ya yarda na manzon Allah yafi, amma shi ma dai wannan nashi shi ma mai kyau ne, amma dai ya yarda na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine gaba. To idan kai mai kudayen addini ne, idan kai mai kudayen aljanna ne, to ai na manzon Allah ya ishe ka. In har mai shi ya yarda cewa na manzon Allah yafi, to kuma mai zaka yi da nashi? In ga wanda yafi, ga wanda yafi shine na manzon Allah, to mai zaka yi kuma da nashi? To kaga ashe irin waɗannan abubuwan ta kowane hali in kana da tunani ba abin karɓa bane daga wajenka. Manzon Allah bai bar duniya ba sai da ya kammala addininsa. Yayi rantsuwa a wani hadisi, yace wallazi nafsi biyadihi ma taraktu shay'an yuqarribukum ila aljanna wa yub'idukum 'ani an-nari illa amartukum illa nahaytukum anhu. Ma taraktu shay'an yuqarribukum ila an-nari wa yub'idukum min aljannati illa nahaytukum anhu. Yace na rantsa da wanda raina ke hannunsa, ban bar wani abu ba. Yace shay'an, ban bar wani abu ba, ko menene yuqarribukum ila aljanna, da zai kusantar da ku zuwa ga aljanna, in dai aljanna ce kake bukata. Manzo Allah ya ce bai bar wani abu ba da zai kusantar da kai zuwa ga aljanna, wai ba'idukum anin nar, ya kuma ne santar da ku daga wuta, illa amartukum bihi, sai da nazo muku da shi kuma na umurce ku da shi. Yace kuma wa ma taraktu shay'an, kuma ban bar wani abu ba, yuqarribukum ila nar, wanda zai kusantar da ku zuwa ga wuta, wai ba'idukum anil janna, ya kuma ne santar da ku daga aljanna, illa nahaytukum anhu, sai da na hane ku game da wannan abu. Shi yasa wani daga cikin sahabbai Abu Zar yake cewa manzo Allah ya bar duniya ya kasance hatta ko da tsuntsu da yake yawo cikin sama, in dai akwai wani ilimi game da wannan tsuntsun, to sai da manzo Allah ya ba mu labarin sa sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana nuna manzo Allah ya cika komai da kake bukata a matsayinka na musulmi na addini, da zaka bauta ma Allah ka shiga aljanna, to karkashin abin da manzo Allah ya zo da shi ka samu komai da kake bukata. Idan har wani kwadayi ne ya jaka zuwa ga wani kirkiraren abu wanda ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai kake gani ai wata falala ce ga ta can, to idan ka dawo cikin sunna kai bincike zaka samu akwai wani abu a cikin sunnar wanda yafi wannan din falala. Duk abinda aka baka, duk falalarsa a cikin wani abu na daban wanda ba manzon Allah ya zo da shi ba, idan ka dawo wajen malamai wanda suka san sunnar manzon Allah, to za su nuna maka abinda yafi wannan din falala kuma a cikin sunna. Ashe in falalar kake so tana nan tsagwaronta a cikin sunna. Shi yasa ba wani abin da za a zo da shi wanda yake mafi falala daga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi. Malai yace wa ballagha al-balagul mubin, ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon sa a bayyane, bai boye komai ba wanda wani daga baya zai zo ya bayyana shi. A'a, manzo Allah ya isar da sakon sa, isarwa al-mubin, wa ballagha al-balagha al-mubin, ya isar da sakonsa kuma isarwa wacce take a bayyane. Yace wa taraka ummatahu ala al-mahajjati al-bayda, ya kuma bar al-umman sa akan hanyar nan fara sal, ita ce hanya ta addinin musulunci, wanda a wani hadisi manzo Allah yake cewa bu'istu ala siratin mustaqim fi misli hadd as-sayf in zigta anhu halakta, an aiko ni akan tafarki miƙaƙƙe, tafarki madaidaici, fi misli hadd as-sayf, yanda ka san kaifin takobi haka tafarkin yake, a miƙe yake sal kuma kamar kaifin takobi, in zikta anhu, ko kakakaɗan karkace daga wannan tafarkin, halakta, zaka halaka, in ji manzo sallallahu alaihi wasallam. Abinda zai sa ka tsira shine ka bi wannan tafarkin miƙe, ba tare da ka karkace nan ba, ba tare da ka karkace nan ba. Shi yasa nan malai yace wa tarakana alal mahajjatil bayda, ya bar mu akan wato hanyar nan tafarkin nan wanda yake fari sal, hujjan nan fara sal, lailu haka na hariha, wanda daranta ma kamar rana ne, da daddaranta kamar da rana ne. Wannan kinaya ce da take nuna hanyar, ba wani abin da zai shige maka duhu a ciki. Idan kaga ana wani nuku-nuku, ana wani ɗan lebe-lebe, ana boye-boye, ba a san a bayyana, to ba sunnar manzo Allah ba ce. Amma in dai sunna ce lailu haka na hariha, daranta kamar rananta ne, komai a fili za a fayyace maka shi, a yi maka bayaninsa fillah-fillah, a yi maka bayaninsa daki-daki, ka fahimta, ka gane, ka natsu, ka gamsu, ka saduda, ka miƙa wuya. To amma in kaga har ana wasu 'yan rufa-rufa, ana hana karka tambaya, ana 'yan boye-boye, ana 'yan rufe-rufe, to wannan abin idan ka dan zurfafa bincike za ka samu ba sunna ba ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama, don sunnar manzo Allah a fili take, an fayyace ta, ba a boye komai game da ita. Shi yasa wato yace la yazigu anha ba'dahu illa halikun, ba wanda zai karkace daga barin wannan sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam bayansa, illa halikum, sai wanda yake halakakke, wanda ya samu kansa a cikin halaka, Allah ya kare. مارج وفي هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله akan wannan babin akwai wasu ƙarin bayanai da za su zo nan gaba in Allah ya yarda. Sista, kaga wannan gabar tana tabbatar mana da meye ma'anar shahadatu anna Muhammadur Rasulullah. Ashe ma'anar shahadatu anna Muhammadur Rasulullah yayin abin da yake kumshe da yawa, ba kawai kai ta faɗa bane da baki kana faɗa ko kana faɗar sa cikin waka ko wani abu, ba shi bane. A'a, shin ka tabbatar da wa'annan sharuɗin? Ka tabbatar da wa'annan abubuwa wanda su ne ma'anar wannan kalmar? Wannan shine abin tambaya. Tambaya ta 30 wadda ta zo a cikin wannan littafi ita ce ma shartu shahadati an la ilaha illallah, ma shartu shahadati anna Muhammadur Rasulullah. Nake san cewa yayin mun fahimci meye ma'anar wannan kalma, mun fahimci meye ma'anar shahadatu anna Muhammadur Rasulullah, to shine malamin mana tambaya ta 30 yace ma shartu shahadati anna Muhammadur Rasulullah. Shin meye sharadin shaida cewa ba abin bauta da gaskiya bisa jantanta sai Allah? Idan ba ku manta ba da muka zo kan shahadatu an la ilaha illallah, mun faɗi sharuɗanta wanda muka ce tana da sharuɗa kusan guda 7 ko 8 kamar da malamai suka bayyana kuma duk mun kawo su. To ita shahadatu anna Muhammadur Rasulullah meye sharuɗanta? Sai malai ce kuma wa hal tuqbalu shahadatu al-ula bidunha, shin za a iya karban waccan shaida ta farko ba tare da wannan ta biyun ba? Misali, mutumin da ya ce ashhadu an la ilaha illallah ya tsaya daga nan, wannan shaidar kadai za ta isar masa, za a karba masa ya zama musulmi, ko kuma dole sai ya karo har da ta biyun? Ita ce shahadatu anna Muhammadur Rasulullah. Me sharuɗin wannan kalma? Shin kuma ana iya karban ta farkon ba tare da ta biyun ba? Ga amsar nan, malai ya ce kadimna laka أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين. من غباتر مكة أبايا جوا لليشي باوا بذي ما يشغو تكين الديني با سيتحنير وإنن شيدو قدابيو شين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بذاك ما يشغو مسلم جبا سيتحنير داواني زيزو واندبا مسلمي بينا سنزي مسلم تا سيبك جتو yayi kalmar shahada sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah. Maka ce to ka sauka ka karasa ka ce ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, sai ya ce a'a ni dai zan dakata daga nan, ya ishe ni. To bai shigo musulunci ba har yanzu, dole sai ya faɗi ta biyun sannan ya shigo cikin addini. Shine malai ya ce wa annahuma mutalazimani, saboda haka wa'annan kalmomin guda biyu suna lazimtar juna, ba a raba su da juna, saboda haka tare suke. Idan har ka faɗi kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah, sai ka yarda da annabi Muhammadur Rasulullah. Shahadatu an la ilaha illallah ita take tabbatar da kai akan tauhidi. Shahadatu anna Muhammadur Rasulullah ita take tabbatar da kai akan sunna. Idan kaga mutum ya sha kure game da shahadatu an la ilaha illallah, ko mutum bai fahimce ta ba ko bai cika sharuɗin ta ba, wannan shi yake cire shi daga kan tsagwaron tauhidi, ya jefa shi cikin wasu abubuwa na shirka. Haka mutumin da ya sakaci game da ma'anar shahadatu anna Muhammadur Rasulullah bai fahimci ma'ananta ba, ko bai cika sharuɗin ta ba, wannan shi yake jefa shi cikin abubuwa na bid'o'i da sauransu. Tabbatar da wa'annan shaidu guda biyu su ne yake tabbatar da mutum akan tauhidi da kuma sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan ma da yace fa shurutu shahadati al-ula hiya shurutun fi thaniya, to kuma sharuɗin waccan shahada ta farko shine sharuɗin wannan shahada ta biyu. Saboda haka sharuɗin shahadatu an la ilaha illallah ɗin nan guda 7 zuwa 8 da muka lissafa, to kuma wa'annan sharuɗin kuma su ne har wayo sharuɗin wannan wato ainihin kalma ta biyu wadda ita ce shahadatu anna Muhammadur Rasulullah. Waɗancan sharuɗin su ne wato sharuɗin ita ma wannan kalma. Mala ya ce wa'annan sharuɗin kama annaha hiya shartun fil ula, kamar yanda ita wannan shahadatu anna Muhammadur Rasulullah sharadi ce wajen tabbatar waccan shahadatu an la ilaha illallah. Wannan shahadatu anna Muhammadur Rasulullah ita kanta sharadi ne wajen tabbatar waccan ta farkon, ita ce shahadatu an la ilaha illallah. Idan baka yadda da shahadatu anna Muhammadur Rasulullah ba, to shahadatu an la ilaha illallah dinka ba za ta maka amfani ba, wanda ita ma sharadi ce wajen tabbatar waccan. Wa'annan sharuɗa guda 8 da muka lissafa ko guda 7 da muka lissafa a baya a gurguje su ne ilimi. Dole idan har kana son shahadar ka ta annabi Muhammadur Rasulullah ta tabbata, shi ne lallai kai ilimi game da sanin ma'anarta, kaga ga ma'anarta nan mun bayyana kuma kaɗan daga ciki ne muka bayyana, tunda mala ya ce akwai ƙarin bayani gaba insha Allah. Kaga mun dan tsakuro wani abu ne game da ma'anarta, mala ya dan tsakuro mana wani abu ne game da ma'anarta wanda ya ce ƙarin bayani akan ta yana gaba. To kaga wa'innan ma'anonin shi ake so ka sani. To wannan shi ake kira al-ilmu bi ma'anaha, ilimi game da ma'anarta. Abu na biyu yaqini, shine kai imani da dukkan abin da ka samu karkashin ma'anan nan tata, wanda yazo kai imani da kaza, ka yarda da kaza, ka yarda da kaza, ka yarda da cewa manzon Allah ya sarrafa saƙo, duk wannan kai yaqini, kai imani da wannan shine sharadi na biyu. Wanda bai yaqini ba sai ka ga wani abu manzon Allah ya zo da shi amma kuma bai yarda da shi ba, ko kuma manzon Allah ya hana wani abu amma yana ganin a dan me za a hana, saboda rashin imanin sa da yaqinin sa. Dole ka samu yaqini game da ita. Abu na biyu ko ka samu ikhlasi, zabo dan Allah kake rike da ita kuma dan Allah kake fadarta. Indan wani san zuciyarka ne ko dan wani bidar neman girma ko matsayi ko mukami kake yin wannan, to sai zama kana fada ne da baki kawai, amma kuma a aikace sai aga kana saba ma abin da kake fada. Wannan nan shari'a za su zarge ka, ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Dole a samu akwai sharadi na uku shine ikhlasi, sharadi na hudu shine al-sidqu, zama ka fada kuma kana mai gaskatawa da zuciyarka, ba wai da baki kawai kake fada ba zuciya ba ta yarda ba. Sharadi na ainihin biyar shine al-inqiyad, ka jayu ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sharadi na shida shine al-qabul, ka karbi dukkan abin da manzon Allah ya zo da shi, ko ya ma dadi ko bai maka dadi ba. Sharadi na bakwai shine al-muhabba, shine ka so manzon Allah, ka so sunnar sa, ka so masu son sunnar sa, ka so masu bin sunnar sa, ka so masu yada sunnar sa sallallahu alaihi wasallam. To wannan sune sharuddan da ake so wato ainihin ka cika. Na takwas din shine kai bara'a da duk abin da ya saba ma sunnar manzon Allah, to kai bara'a da shi, wanda wannan shine sharadi na takwas wanda wasu malamai suna kawo shi. To kaga wannan shine ma'anar da malam yace fa shurutu shaharatu al-ula hiya shurutun fi thaniya, sharuddan kalman farko sune sharuddan kalma ta biyu, yace kuma kama annaha hiya shartun fi al-ula. Kuma muna da dan sauran lokaci, zamu shiga tambaya ta 31. Yanzu nan mun kammala bayani akan rukunin farko shine shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wanda yana daga cikin al-arkan al-islam al-khamsa, yana daga cikin rukunin musulunci guda biyar. Yanzu zamu dauki rukuni na biyu shine magana sallah. Mala yace tambaya ta 21, yace ma dalilus salati waz zakat. Duk da mun faɗa a baya cewa sallah da zakka rukunai ne, su ma daga cikin rukunai na musulunci, shika-shikai ne daga cikin shika-shikan musulunci. To ina aka samu asalin su a cikin Qur'ani da Sunna? Malaka qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala yace, wanda shine amsar tambayar, ma dalilus salati waz zakati, meye hujjoji, meye dalilin sallah da zakka cikin Qur'ani da kuma Sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam? Sai yace qala Allahu ta'ala, amsar gata nan Allah ta'ala yace, fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahu, idan suka tuba kuma suka tsayar da sallah kuma suka bayar da zakka, to ku saka musu hanyar su, ma'ana ku rabu da su, shikenan sun zama musulmi, sun zama mutanen kirki. Kaga sai Allah ya sa sharuɗa guda nawa? Fa in tabu, idan suka tuba, me yake nuna tuban su? Sune su faɗi cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. To sharadi na biyu sai cewa aqamu salata, kuma suka tsayar da sallah, wa atu zakata, kuma suka bayar da zakka, to fa khallu sabilahu, ku bar ku saki hanyar su, ku bar su, musulmi ne, dan uwar ku ne. Wannan kenan. Kaga wannan yana nuna ashe sallah da zakka suna daga cikin shika-shikan musulunci. Suratul Tauba ne wannan aya ta 5. Wa qala ta'ala, kuma Allah ta'ala ya faɗa wata a cikin suratul Tauba aya ta 11, yace fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din. Allah yace idan suka tuba kuma suka tsayar da sallah, me yake nuna tuban su? Shine su faɗi kalmar shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa aqamu salata, sannan suka tsayar da sallah, wa atu zakata, kuma suka bayar da zakka. Sai ce fa ikhwanukum fid din, to lalle yan uwanku ne a cikin addini, sun zama yan uwanku, yan uwantaka ta addini ta hada ku, duk abinda ya dace da dan uwanka na addini su ma ya dace da su. Kaga nan ma wannan yana tabbatar da sallah da zakka suna daga cikin shika-shikan addinin musulunci. Wa qala ta'ala, kuma Allah ta'ala yace, wa ma umiru illa li ya'budu Allaha mukhlishina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakah. Suratul Bayyina aya ta 5. Allah ta'ala yace, wa ma umiru, kuma ba umurtu ba illa liya'budullaha sai dan su bauta ma Allah shi kadai kaga karkashin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah mukhlisina lahu din suna masu tsarkake addini ga Allah shi kadai hunafa'a suna masu karkata karkatowa daga ƙarya zuwa ga gaskiya wa yuqimu salata kuma su tsayar da sallah wa yu'tu zakata kuma su bayar da zakka sai Allah ya ce karshe ce wa zalika dinul qayyima to wannan shine addini wanda yake tsayayye wa'annan hujjojin kamar da malai yace wa ghairiha da wasunsu wanda ba a kawo ba su suke tabbatar da zakka sallah da zakka suna daga cikin arkanin islam tambaya ta 22 ta 32 malai yace ma dalilus sawm to me dalilin azumi ina aka samu hujjar azumi cewa yana daga cikin shuka-shukan azumi malai yace qala Allahu ta'ala inda hujjar ta zo shine cikin fadin Allah ta'ala ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum ya ku waɗanda suka yi imani kutiba alaikumus siyam lalle an wajabta azumi akan ku azumi wajibi ne akan ku kama kutiba alal ladhina min qablikum kamar yanda aka wajabta shi akan waɗanda suka wuce kafin ku wannan aya ce da take cikin suratul baqara aya ta 183 kaga sai Allah ta'ala ya ce an wajabta muku azumi wannan ya nuna azumin shi shikenan daga cikin shika-shikan musulunci wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala ya ce faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu dukkan wanda ya halarci wannan watan daga cikin ku to lalle ya azumce shi ma'ana dukkan wannan wanda wannan watan ya kama yana raye to lalle azumi ya zama wajibi akan sa sai fa idan ya hadu da wasu abubuwa da suke hana yayi azumin kamar rashin lafiya ko tafiya ko matar da suke cikin halin jinin al'ada ko abin da ya kama da haka amma in ba haka ba to lalle wannan azumi ya zama wajibi akan sa wanda yace wa'annan ayoyin sauran da kuma sauran ayoyi yace kuma wa fi hadisin arabi ya zo a hadisin wani balaraben kauye da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akhbirni ma faradallahu alayya min as-siyami fada min abinda Allah ya farlanta akaina na azumi menene abinda Allah ya wajabta akaina na azumi sai Allah yace shahrur ramadan shine watan azumin ramadan shine wajibi akan ka illa an tatatawwa shay'an sai dai idan kaga dama kai wani ƙari na tadawi na azumi wanda ba wajibi ba kamar azumin nafila kenan azumin litinin da alhamis azumin ayyamul bayt azumin arfa azumin ashura da tasu'a da shauran azumuka wanda aka sani na tadawi sai sa manzo Allah ya ce illa an tatatawwa sai dai in ka ga dama ka ƙara wani abu na nafila amma abin da yake dai wajibi din akan ka shine shahru ramadan shine azumin watan ramadan alhadis hayya zuwa karshen hadis tambaya ta 33 malai yace ma dalilul hajji to me dalilin hajji tunda ita ma mun lissafo hajji a cikin rukunin musulunci to me dalilin ta ita kuma ina aka samu dalilin aikin hajji malai yace inda aka samu dalilin daga cikin fadin Allah ta'ala wa atimul hajja wal umrata lillah a cikin alqur'ani suratul baqara aya ta 196 Allah ya ce wa atimul hajji wal umrata lillah lalle ku cika aikin haji da kuma umara dan Allah ku cika aikin haji da umara dan Allah daga wannan ayar ta tabbatar da haji kuma umurni take bayarwa wa atimmu kaga nan wa atim din nan fi'il amr ne mabniyun ala dhammi litisalihi biwabil litisalihi biwabil jama'a hadurusa da wabil jama'a shikenan sai dauki rufa'a wa atimmu nan umurni ne ake bayarwa lalle ku cika suwa ku masu imani wa atimul hajja masu imani ku cika aikin haji wal umrata sannan ku cika umara lillahi kuma ku yi dan Allah wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala ya fada a can cikin wata sura suratu ali imran aya 97 yace walillahi alal nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila kuma Allah ya wajabta wa mutane Allah ya wajabta ba mutane hajjin dakin sa hajjin daki shine wato ainihin aikin haji wanda ake zuwa a yi shi a can Ka'aba a Makka amma man istata'a ilayhi sabila ga wanda ya samu hanya zuwa gare shi wato shi aikin haji yana da alaka da istita'a wato sai wanda yake da iko yake da hali ga guzuri ga abin hawa ga hanya lafiyayya da sauran abubuwa irin wannan to idan mutum yayi wannan ko ya samu wannan damar to aikin haji ya zama wajibi a kansa wanda shine rukuni na biyar daga cikin rukunai na musulunci wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kuma manzo tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace inna Allah ta'ala kataba alaykumul hajja lalle Allah ta'ala ya wajabta hajji fa hujju saboda haka ku je ku yi aikin hajji wannan hadisin Imam Muslim ya rawaito shi da Imam An-Nasa'i wannan lafazin da Imam An-Nasa'i manzo Allah yace inna Allah ta'ala kataba alaykumul hajja lalle Allah ta'ala ya wajabta hajji akan ku malaji alhadis hadisin yazo fi sahihaini yazo kuma har a cikin sahihaini menene wal hadisi fi sahihaini wa taqaddama hadisi jibril hadisin yazo a cikin sahihaini bukhari da muslim amma ainihin hadisin yazo a cikin sahih muslim ne bai zo a cikin sahih bukhari ba sahih muslim dai ya kawo shi da imamu an-nasa'i wanda wannan lafazin na al-imamu an-nasa'i ne yace kuma wa taqaddama hadisi jibril kuma hadisin jibril ya riga ya gabata wanda muka karanta a baya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bunyar islamu ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimu salata wa tuti zakata wa tusumu ramadan wa tusumu ramadan wanda mun karanta shi a baya ko kuma hadisin ko abin da ya kamata haka hadisin jibril shi ma hujja ne a wajen tabbatar da wato aikin haji da sauran rukunai din da muka lissafa duk suna daga cikin shika-shikai na musulunci malai yana kawo wannan ne domin komai da zaka yi a musulunci ya zama kana yin sa akan hujja kuma ka san daga inda aka ciro shi a Qur'ani da Sunna wanda wannan yana sa mutum ya ƙara gamsuwa da abin da yake kai na addinin sa na musulunci domin darasin namu taken sa shine ni musulmi ne to tunda kai musulmi ne ni ma kuma musulmin ne to kaga muna buƙatar sanin ina ne muke ciro abubuwan mu sallah daga ina aka samu asalin ta da sauran abubuwa shi yasa malai yake kawo wannan tabbaya duk lokaci ya yi ta wannan tambayar din mun shiga cikin ta ba za mu kai karshen ta ba amma za mu shiga tunda kada sauran mutu biyu da ya rage mana zuwa uku ita ce tambaya ta 34 wanda malai yace ma hukumu man jahada wahidan minha aw aqarra bihi wastakbara anhu me ya hukuncin wanda yayi jayayya da ɗaya daga cikin waɗannan shikashikai guda biyar yayi jayayya yace bai yarda da su ba aw aqarra bihi ko kuma ya tabbatar da su wastakbara anhu amma ya yi girman kai game da su ya tabbatar ya yarda amma ya yi girman kai ya kibi zuciyarsa ta yarda da sallah amma baya sallah zuciyarsa ta yarda da azumi zakka aikin haji amma baya yi zuciyar ta yarda amma bai yi shi kuma wancan zuciyar ma bata yarda ba jayayya yake yi bai yarda da waɗannan shikashikai da muka lissafa guda biyar na musulunci ba me ye hukuncin sa shi kuma wanda zuciyar ta yarda amma yayi girman kai ya kibe shi kuma me ye hukuncin sa amsar malai yace yuqtalu kufran ka ghairihi min al-mukaththibin wal-mustakbirin misl iblis wa fir'aun za a kashe shi a matsayin kafiri kabar sauran wato kafirai waɗanda suka karyata Qur'ani da Sunna sannan kuma suka yi girman kai game da shi kamar Iblis da kuma Fir'aun wanda ya karyata kenan tambaya ta karshe wanda zamu tashi daga kanta in mun zo ita ce wanda take nuna to wanda ya yarda amma kasala ta hana shi aikatawa ya yarda amma kasala ce ta hana ma hukumu man aqarra biha thumma tarakaha li naw'i at-takasuli aw at-ta'wil saboda wani tawili ko kuma wani kasala yasa ya kasa yin sallah to shi kuma mai hukuncin sa wannan zamu ji mai hukuncin sa idan muka zo a darasi na gaba da fatan abinda muka karanta dai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya zaka sabana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.